بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود بديا قال الله سبحانه وتعالى يساك حدامو أولا سافيا تليتنين شاءكو جواتن ذو القعدة الشكرة دبو ليلة الهدود سليتن دبير تهجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم عندكم شيني تقوص جواتن ترى الشكرة دبو بيدو قوم شاهدو تلسافي ميلادية تيغ بدا درس من لتاف الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان نشيك الإسلام ابن تيمية دا متاش درس من تمانين دا أكو kuma a makon da ya gabata dama mun tsaya ne a ƙarshen abubuwan da Malam Ibn Taymiyyah kawo mana na misalai na karamomin waliyai, wanda dama ya ambata mana waɗannan karamomi imtidadi ne, ci gaba ne na mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma Allah maɗauki yana yin su ne ga mutane masu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To, za mu tashi inda yake cewa min mayin bari an yi urafa, haka ne ko mana yace wa min mayin bari an yi urafa an al karamati qad takunu bihasabi hajati ar rajul. Yana daga cikin abin da ya kamata a sani cewa su karamomi sukan iya kasancewa gurgudan bukatar mutum, fa idha ihtaja ilaiha الضعيف الإيمان إذا وند إيمان سميلونيني يبوك أتي وتكرامة أو المحتاج أتاه منها أو المحتاج كوكما دي ونمبوك أتي تو أتاه منها ما يقوي إيمانه أبند ذيك الففي إيمان سا نون نكرامو ميزي إيزوا مسا ما وانا وانا أبو دزي إيزما ƙarfafawa ne ga imanin mutumin da yake mai rauni. In mutum yana da rauni, ai shi ne zai buƙaci ya ga wani abin mamaki saboda imanin nasa ya ƙaru. Wanda ko imaninsa mai ƙarfi ne, ba sai da wannan ba zai imani. Shi yasa zai gaya mana, ishe shi yasa za mu ga wannan abin ya fi yawa a cikin tabi'ai, ba a cikin sahabbai ba. Kasancewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imaninsu mai ƙarfi ne, su sun karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun karɓi saƙonsa, ko babu wani abu na karamomi abinda suka gani tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe su sun yadda. Don haka ashe karamar ba koyaushe take nuna wani abu ba, za a iya samun ta kawai saboda bukata ce ta mutane saboda raunin imaninsu, wannan abin ya karfafa musu zuciya su yi imani. Shi ne abinda malami yake so mu gane mabda'iyan. Don haka sai yake cewa wa yasuddu hajata hukuma, ya toshe bukatan nan tasa ya biya masa ita. Wa yakunu man huwa akmalu wilayatan lillahi minhu mustaghniyan an dhalika, sai ya zama kuma mutumin da imanin nasa da kama da walittakarsa ta fi kammala ta fi cika, sai ya zama shi mustaghniyan, mawadaci ne an dhalika daga wannan, baya bukata saboda imaninsa kammalalle. Ma'ana wanda yake da imani kammalalle baya bukatar wani abu na karama domin dai irin wannan wato buƙatar, dan ta toshe masa buƙatar ta sa imaninsa ya ƙaru, domin shi imaninsa mai ƙarfi ne. Shi yasa nan za ku ga can wannan larabcin yadda yake shine wa yakunu, kana dinin naqisa ce ba ta amma ba, wa yakunu man huwa akmalu wilayatan lillahi minhu, sai ya zama shi wanda yake wilayarsa lillahi walittakarsa ga Allah akmalu, in ya zama shi mai cikakkiyar wilitaka ga Allah haka yake, wato ya fi wancan mutumin da aka ambata shi mai buƙatar karama ne, to sai ya zama mustaghniyan. Mustaghniyan ne shine khabar wancan yakunu din. Akmalu wilayatan kuma shine ismu kana din, mun fahimta mu? Yawwa, sai ya zama ma'ana mustaghniyan an dhalika, ya wadatu daga wannan abu na karama ba sai da ita ba ma imaninsa ya karfafa, domin kammalallen imani ne kuma walittakarsa cikakkiya ce. Fala ya'tihi mithlu dhalika, don haka irin wannan karamomi ba sa zuwa masa, don me? li uluyi darajatihi, saboda shi madaukakin daraja ne, darajarsa daukakakkiya ce wajen imani da kammalar walaya, baya bukatar ma sai an masa wata karama sannan wato imanin sa ya karfafa. Sai shi wannan li uluyi darajatihi wa ghina'in wa ghinahu anha, da kuma wadatuwarsa daga ita karamar baya bukata. La li naqsi wilayatihi, ba a yi masa karamar ba wai dan yana da tauyayyen walittaka bane. Wancan kuma wanda yake da tauyayyar walittaka an masa karama, shi kuma wannan mai kammalalliyar walittaka ba a yi masa ba, ba saboda naqsin wannan bane ba a yi masa ba, a saboda wancan din akwai rauni tare da shi, ko waɗanda suke tare da shi suna buƙatar su ga wani abu sannan imanin su ya karfafa, shi ko wannan baya buƙatar imanin sa ya karfafa da wani abu saboda kammalallin imani ne da shi, kammalalliyar wilaya ce. Allah sa kun fahimci zancen ma'ana dai waliyai ba daraja ɗaya ne da su ba, su waliyan Allah suna da darajoji daban-daban. Akwai wanda shi din a ƙashin kansa yana da ɗan rauni-rauni ta wani ɓangare, amma fa waliyi ne, yana da wani rauni na imani ta wani gefe, wanda idan aka yi masa karaman nan zai ji cewa to ashe abin ma da gaske ne, sai ya ƙarfafa, sai ya ƙara kusantar Ubangiji. Ku kun ga wannan shi yana buƙatar karama ɗin, wanda kuwa imaninsa kammalalle ne fiye da wancan, tunda dama kamalan nisbi ake nufi. Babu wanda yake imaninsa ta kowane ɓangare kammalalle ne banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma nisbi ne, ma'ana in aka dangana shi da wancan to yafi na farkon. To wanda yake haka yake, kuma alaƙarsa da Allah ta fi ta wancan, to shi baya buƙatar a yi masa karama domin imaninsa ya ƙaru, saboda imanin dama kammalalle ne. Shikenan abin da malami yake so mu gane a wannan gurin. Allah sa an gane. To sai shi me wali hadha, don haka ne ma kanat hadhihi al-umuru, waɗannan irin al'amura na me na karama kenan, kanat ta kasance fit tabi'ina akthara minha fi sahabati, a cikin tabi'ai tafi yawa, mana irin wannan lamarin na karama an fi yawan samun sa. Yanzu da aka zo lissafa mana abin da ya shafi karamomin waliyan nan, zamu ga waɗanda aka yi zamanin tabi'ai sun fi yawa, waɗanda aka yi zamanin sahabbai misalan kaɗan ne, kana duba hadisai zaka same su, amma waɗannan labaran in ka duba hilyatul awliya kawai na al-Asfahani har sai ka gaji da waɗannan irin labaran, kuma mafi yawa a zamanin tabi'ai sun fi. To in ka kwatanta da sahabbai da tabi'ai, su ai akmalu, sahabbai su ne akmalu. To ba a yi musu wannan abun ba, ba wai dan suna da naƙasin imani da tawaya a walittaka ba, walittakar sahabbai ta fi walittakar tabi'ai, amma saboda an samu wani zamani na rauni-rauni a imanin, in an kwatanta imanin tabi'ai da sahabbai, to tabi'an sun fi buƙatar su ga wani abu na karama domin imanin su ya ƙarfafa ya kusa da na sahabbai. Shikenan dai, insha Allah an fahimci abu. To sai yake cewa bi khilafi man yujri ala yadayhi al-khawariq, yujri nan yana nufin Allah madauki, ma'ana sabanin wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai gudanar da al-khawariq, abubuwan da suka keta al'ada, ala yadayhi a hannunsa, li hadi al-khalqi, domin shiryar da halitta. Akwai wanda shi ba shi ne mabukacin wannan karamar ba, amma Allah zai gudanar da karamar ne a hannunsa saboda shiryar da halitta, ma'ana saboda in wasu sun gani sai su ƙara ƙarfin imani kuma su shiryu. Wali hajatihim, kuma saboda buƙatar mutanen, ai ana samun wannan irin halin da za ka ga saboda raunin imanin mutane a wani zamani sukan so ina ma wani abun mamaki ya faru a zamaninsu, yadda idan aka yi wani abun mamaki a hannun wani wali sai su gamsu su ce ashe musuluncin nan ma dai da gaske ne, sai ya ƙara musu ƙarfi. Ana samun wannan ko ba a samu? To sai ce sabanin wanda Allah madauki ke gudanar da irin wannan abubuwan da suka saba ma wato al'ada a hannunsu, wato karamomi, domin me? Domin su shiryar da halitta. Fa ha'ula'i, to su waɗannan, a'zamu darajatan, su darajar su tafi, domin kun ga buƙatar ba a gun su bane, buƙatar a gun wasu ne, amma Allah ke gudanar da abun a hannunsu domin wasu su shiryu ba dan su ba. Da haka yanzu wani kashi ne yanzu na uku, kashin farko kammalallu wanda ba sa bukata dan su imanin su ya karfafa saboda suna da imani da kamalal wilaya kashi na biyu masu rauni a imanin su Allah ya gudanar da wannan karama a hannun su domin su din imanin su ya karfi to wannan kashi na uku wasu mutanen daban ba su ne waliyan ba Allah zai gudanar da wani abu a hannun waliyai dan su din in sun gani sai su shiri zuwa ga addini wannan mun gane wannan insha Allah to sai yace bi khilafi al ahwali yace wa hadha bi khilafi al ahwali shaytaniyya wannan hadha din yana nufin jarayani al khawariqi ay khawariqi al ada bi khilafi al ahwali shaytaniyya sabanin ma'ana muna magana akan abinda ke gudana a hannun waliyai na karamomi banda al ahwali shaytaniyya banda halayen da shedan ne aljanu ne suke wasa da hankalin mutum da za a ga wani abu mamaki ya faru a hannun su wanda za a yi tsammanin cewa karama ce alhali ba karama bace ma'ana wannan ka bambance shi da waɗancan abubuwa guda uku da na faɗa inji mallam mun gane wannan ai shi ma wannan na hudun ai akwai shi su kuma waɗanda shedan ne ke wasa da hankalin su aljanu ne suke wasa da su sai su sa wani abu mamaki a hannun wani mutum tababbe mahaukaci sai a ga wani abu ya faru tare da shi kun ga wannan ba wata alama ce ta walitaka ba ba alama ce da za a yi amfani da ita ko shi ya kara imani ba ba alama ce da wasu za su gani su shiryu a addini ba kun ga duk waɗancan halaye guda uku babu su dangane da wannan sai dai a ce wannan ba shi da lafiya jarabawa ce Allah jarbe shi yake wasu abubuwa da aljanu ne suke yi da shi ko ta hanyar tsafi ko ta hanyar shi din a rikitar da shi ya kara lalacewa ana samu wannan ko ba a samu to su ne abin da ke mai da al-ahwal ash-shaytaniyya to akwai dan karin bayani da Malam Salih Ali Sheikh yayi naga fa'idar sa saboda ya lakhasa mana abinda muka ji a baya mai mention dake ciki bayawa don haka za kuma mu fa'idanta mu kara gane abinda Ibn Taymiyyah ambata mana a baya din mu karanta shi kuma da wasu abubuwan da ya fado naga dogon zance ne inda zamu tsallake kadan ne inda ya mana bayanin karama ilmiya karama kuma kudariya wannan mun dan yi shi a baya kun manta wannan ko kun tuna wannan la'alla shi kawai zamu tsallake har inda ya bayani akan karama a wurin ashaira akwai fa'idoji da suke da muhimmancin da zamu yi hakuri la'alla sai mun gama jin su kafin mu koma cikin abinda Malam Ibn Taymiyyah ya ambata mana muna bi inda ya sako ƙasa alama ta farko yace hadha al-kalamu al-mustafid dhakara fihi shaykh al-islam رحمه الله وأجزل له المثوبة وجزاه عنا وعن كل سني خيرا ذكر فيه الكرامات وأنما جنا مفادي يتشي المستفيد أنا وأنما جنا مفادي ده ابن تيمية أم بتعمل تهم بعد إنه ابن تيمية الله يجيك أنسى يكوم يوي تامس يكوم يوي تامس ساكمكو شين أجزل له المثوبة يساكمس ما أنا ديوا وجزاه عنا كما يساكا مسا امددن مو وان كل سني ده كما ما دو وني اهل السنه الله يساكا ابن تيميه اكنسا saboda irin yadda yayi amfani da ilimin da Allah madauke hori masa ya bayyana wa mutane aqidun su mutane suka fahimci inda lamarin wadannan al'amura da suka zama masu sarkakiya a gun wasu har suka zama sababin halakar wasu mutanen amma zo yi warwarewa mutane mutane suka gane inda gaskiya take to yake cewa Allah madaukaki ya saka masa a madadin kowanne mutum daga cikin mu yace zakara fihi a wannan magana tasa mai tsawo ya ambaci alkaramati karamomi wa annal karamata far'u mu'jizatil anbiya ya bayyana mana ai mun fada shi mun karanta wannan ko cewa abin nan karamomi reshe ne cikamaki ne na mu'ujizozin annabawa duk wata karama da Allah ya yi wani wali a wani zamani to yana daga cikin kara abin nan mu'ujizozin annabin wannan zamani duk wanda ya samu wata karama a wannan zamani in an ce zamanin ana nufin tun daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kowanne mu'mini dan zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mu nan duk cikin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke ma'ana ba na rayuwar sa ba amma a cikin al'ummar sa muke daga zuwan sa duk wanda yazo kuma bayan hatta shin alkiyama to a cikin al'ummar sa ne domin babu wani annabin da zai zo babu wani manzon da zai zo a bayan sa ashe kenan duk abin da zai samu na wani abun mamaki wanda za a kira shi karama a hannun wani waliyi ko wani waliyi ne duk girman sa idan mutanen sa to wannan karamar mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata kare ba hatta shin kiyama kun gane wannan dai mun yi a baya sai ce li anna kull karamatin lam tahsul illa bittiba'in nabi alaihi salatu wassalam domin kuwa duk wata karama bata auku ba sai saboda biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi la yattabi'un nabiyya alaihi salatu wassalam duk mutumin da baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tahsulu lahu karama ba wata karama da zai samu wa innama allazi yahsulu zai zo ya dan kawo mana wani istithna'i wata togiya nan gaba zamu ji wasu halayen da akan samu karama ba a hannun masu biyayyar ba saboda wani dalili zamu ji Allah sa lokacin ya ishe mu yace wallazi la yattabi'un nabiyya sallallahu alaihi salatu wassalam la tahsulu lahu karama wa innama allazi yahsulu lahu khariqun shaytaniyun min ash-shaytani amma abinda zai samu ga irin wannan mutumi da baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mahaukaci ne ko kuma mutumin da yake baya da gade ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani abu ne na keta al'ada ta hanyar aljannu mun san aljannu suna abubuwan mamaki yawa za su zo misali wani aljannin ya zama magensa ya zo rike masa wani abu ya zama karansa ya zama maciji yana taba shi yana komai har ba a ganin wani abu ya auku ba zai cutar da shi ba ba dan komai ba saboda mutane su ga wani abun mamaki wannan kun ga daga me daga shedanu ne daga aljanu suka yi tashakkuli suka shiga wani yanayi dan su ba mutane mamaki dan amfani shi wannan mutumin da yake dajjali ne ba mai bin sunnar manzon Allah bane ma sallallahu alaihi wasallam sai ce walaysa bi karamati min Allah wannan ba karama bace daga Allah jalla wa ala id domin kuwa al karamatu lil muttabi'in walaysat lil mukhalifi domin kuwa ita karama ta masu biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta masu saba wa manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam wa babul karamati babun wasi'un magana akan karama babin ta mai fadi ne wal karamatu tu'arrafu bima yujrihi Allah ita karama ana saninta ana ta'rifinta da ita ce abinda Allah ke gudanarwa min khawariqil adati na abubuwan da suka keta al'ada ala yadai waliyi a hannun wani waliyi wal karama wannan dai manana ta abinda ya ga mana a bayani na maganar ta'rifin wali yace wal karamatu min lafziha ita karama tun ma daga lafazinta ka duba lafazin menene ita ikramun lil abdi shi sa ake kiranta karama ma'ana karramawa ce girmamawa ce ga shi bawa wa kad yakunu hadha al ikramu tunan ya shigo inda zai mana bayanin waccan juz'iyya ta magana da malam ya ambata sai shi wannan girmamawar zata iya zama li hajatihi huwa saboda bukatarsa shi din yana bukatar ai masa wannan karamar ila zalika zuwa ga wannan abun au li hajati gairihi ko kuma saboda bukatar wani wanda ba shi ba wali hadha husulul karamati la yadullu ala rif'ati man hasalat lahu don haka aukuwar karama baya nuna lalle lalle daukakar darajar wanda karamar ta auku a hannunsa ba lalle bane zata iya aukuwa a hannun mutum ya zama darajar ba wai dan shi bane dan wani abu ne akai saboda wannan bukatar ne Allah ya gudanar da ita ta auku mutane su fa'idanta su shiryu shi yasa a gudanar da ita ba dan falalarsa shi akan wani abu ba duk wannan takan faru wannan baya nufin duk karamar haka take yana in duk inda kaji an ce qad kaza to na taqlili ne ko nuna akan samu bayanin wani hali ne cewa zai yiwu kaza wa kad yakunu kaza zai kuma iya zama kaza kad din nan ba ta ta'kidin bane tabbas abu kaza ya faru ba ita bace ai mun santa a larabci yau da haka abin da yake nufi dai za a iya samun kaza za kuma iya samun kaza wani lokaci kuma a samu kaza sai ce fa huwa ikramun khas don haka girmamawa ce wata ta musamman wa kad yakunu man lam tahsul lahu karama ukrima bi anwa'il imani wal yaqin ko akrama ne nan dai haka yasa ukrima sai ce zai yi wanda wata karaman ma bata samu ba gare shi to ya zama ukrima an girmama shi bi anwa'in min al imani da nau'o'i na imani wal yaqini da yaqini was sidqi da kuma gaskiya bima lam yukram bihi man hasalat lahu karamat, da irin abinda ba a karrama wanda shi karamar mata auku gare shi ba, ko kuma ya zama wannan akrama ne, wannan mai wasalin ne mana kuskure. Ma'ana wa qad yakunu man lam tahsul lahu karamatu, zai iya yiwuwa wanda karamar ma bata auku a hannunsa ba, ba a yi masa wani abu da ya gudana a hannunsa na abun mamaki ba, ya zama akrama, shi ya fi karimci. Bi anwa'in min al-imani, da nau'o'i daban-daban na imani, wal yaqini was sidqi, da yaqinin da ke zuciyarsa da gaskatawa mai tsanani da yake da ita ga Allah da manzansa. Bima lam yukram bihi man hasalat lahu al-karamatu, da irin abin da ma ba a karrama wancan wanda aka yi wa karamar da irin wannan abun ba. Mun fahimci wannan? Zai iya zama wancan, zai iya zama wannan. Ma'ana dai abin da yake faɗa shi ne, mutumin da ma karama bata auku a hannunsa ba, Allah zai iya girmama shi da wani abu. Kaga imaninsa da gaskatawarsa da yaqininsa ta fi ƙarfi fiye da wancan da aka yi wa karamar. Ban sani ko kun gane. Zai yi wani karama ta auku a hannunsa, amma akwai wani mutumin daban wanda imaninsa da yaqininsa da gaskatawarsa ga Allah da manzon Allah ya fi na wannan da aka yi karama. Yanzu ba mun ji da yawa daga cikin tabi'ai wani abu na karama ya auku a gunsu ba, amma da yawa kuma daga cikin sahabbai ba a yi musu wannan karamar ba. Wannan yana nuna tabi'ai sun fi sahabbai girman imani. Yawwa, shi ne abin da yake so gane, cewa ashe za a iya samun wanda imaninsa da yaqininsa da gaskatawarsa ta fi wanda ma aka yi wa karama, amma shi wannan din ba a yi masa ba. Shikenan. Muje. Sai yake cewa ina ne, yace li hada dhakara laka shaykhul islam, dan haka ne ibnu taymiya ambata maka, anna al karamati fi tabi'ina aktharu minha fi sahabati, cewa karama aukuwarta a cikin tabi'ai tafi aukuwarta cikin sahabbai. Kuna gane larabci da zo da irin wannan sigar ko, cewa aktharu minha, min hadin zamiri me karaman ne, aktharu min al-karamati fi sahabati. Yawwa, a li ajli, saboda me? Domin da'fi al-imani, saboda raunin imani, in an kwatanta imanin sahabbai da na tabi'ai, wanne ne fi rauni? Yawwa, dan ba yana nufin shi ma raunin imani ne mutlak, cewa karka ce ashe tabi'ai suna da raunin imani, ba haka ba. Yau, don da za a kwatanta su kuma da waɗanda suka zo bayan su, su waye suka fi kamala? Tabi'an sun fi. To shine haka har ka tawo kuma zuwa lokacin tarkace irin namu. Yace li ajli da'fi al-imani wa hajatihim, saboda raunin imani da kuma buƙatar su, lima yuqawwi imanahum, saboda buƙatar su zuwa ga abin da zai ƙarfafa imanin su, wali hajati ghairihim, kuma saboda buƙatar wasun su a wannan a mutanen zamaninsu, mimman yara'um, daga cikin mutanen da suke ganin su, wato a jasu ila tiba'ihim, zuwa ga bin su, waqtifa'i athari tabi'in, da kuma koyi da gurbin su tabi'ai da abi halin su, li dha'fi al-imani fi an-nas, saboda raunin imani a gun mutane. Ba shi yasa ake samun a zamanin tabi'ai mutane suna buƙatar wani abu su gani na mamaki, sai abun mamakin kuma Allah ya gudanar da shi a hannun tabi'an nan, domin mutanen can su amfani su imani, suna su imanin mutanen kenan ya karfafa. Inde ba ku manta wannan kashi uku da muka ambata ba. Yawwa, kashin wanda imanin sa kamalalle ne baya bukata, da kashi na biyu wanda imanin sa da rauni shi din a kashin kansa yana bukata, da kuma kashi na uku wanda su mutane ne suke bukata a yi musu wani abu a hannun wani mai karamar, sai Allah madauke gudanar da karamar a hannunsa, domin su mutanen su fa'idanta su shiryu. Duk wannan mun gane. Wa dha'fi al-yaqini, da kuma raunin yaqini a gun mutane. Yace fa idan, to a takaice dai, don haka al-karamatu min haythu al-aslu, da bangaren asali, hiya far'u mu'jizatin nabiyyi alayhi salatu wassalam, reshi ne na mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wala tasilu ila qadriha, ko wa in kanat tashtariku ma'aha, ita karamar ba ta kaiwa ila qadriha, zuwa ga alqadari da daraja da girman ha mai ce mu'jizat, mana bata kaiwa matsayin mu'jiza wa in kanat tashtariku ma'aha didda cewa takan yi tarayya da mu'jiza fil jinsi a jinsin kawai jinsin mai jinsin khawariq me ma'anan jinsin me yasa aka ce jinsin na khawariq abubuwan da suke keta al'ada zaka yi cewa wannan ya keta al'ada wannan ma keta al'ada duk jinsin su daya wani abu ne da ya fita daga al'ada ko kuma a ce jinsin wani abu da ya auku irin sa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan ma ya auku ga wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce shi ko na wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya zama menene karama ce to amma kawai sunan jinsin ne daya sunan jinsin irin wannan abu misali tafiya akan ruwa ko yawaita abinci kamar yadda zai kawo mana misali a ce an samu yawaita abinci zamanin manzon Allah an samu yawaita abinci a zamanin wani ko wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai jinsin ne kawai sunan iri daya amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi ta kowane bangare shi ne abin da yake nufi a hadu a jinsi kawai yace yani ga abin da yake nufi kad yahsulu lil wali min al karamati wali zai iya samun wata karama kamar ijra'u ta'amin ala yadayhi gudanuwar abinci a hannunsa lakin la yablughu qadar al mu'jizati amma ba zai kai mu'jiza bali an yut'ima ko yat'ama bi ta'amin alladhi ya'ti al wali yat'amu bihi al jaysh al azim ba irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama misali za iya samun a zamanin tabi'ai ko sahabbai wani Allah ya gudanar da samun abinci a hannunsa har mutane da yawa su yanzu misali zamanin Abubakar ai mun karanta a baya daga cikin karamomin da Allah ya yi Abubakar wata ran shi ma sun je da baki gidansa sai Allah ya yawaita abinci bakin suka ci kowa ya ce ya koshi to amma wannan kun ga jinsin su daya da irin mu'jizar da Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake tona khandaq amma me bambancin su bambancin shine shi na zamanin Abubakar wanda aka gudanar da hannun Abubakar radiyallahu ta'ala an bata ci da runduna ta mayaka da yawa ba gabaɗaya a ce duk runduna kowa ci ya koshi amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaɗaya sahabbai aka je gidan Jabir kowa ci ya koshi mun fahimci wannan kun ga wannan bambancin wancan da wannan amma a jinsin iri ɗaya ne kun gane dan haka ashe kenan mu'jiza ta manzo tafi karamar kowanne wali ko da an yi wani abu irinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irinta ta jinsi to amma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafi za mu zo mu ji wanda suka saba a wannan fahimtar sai ce menene aljaysh alazim ko sai ce lakin yahsulu lahu jinsul karama amma dai jinsin wannan irin karamar ta ciyar da abinci da yawaita shi ta auku a hannunsa yace yahsulu lahu ma yashtiriku bihi ma al mu'jizati fil jinsi nana tawa da yake cewa abinda zai yi tarayya da mu'jizar manzo a jinsi ya hadu ya samu gare shi wa mithlun nar yace haka nan misalin wuta allati hasalat li ibrahim alaihi salam wutar da aka rura aka hura ta gangami gato mai karfi sosai wuta babba da aka jefa annabi ibrahim a ciki alaihi salatu wassalam wanda Allah madauli hada yace qala laha allah jalla wa ala har Allah subhanahu wa ta'ala yace wannan wuta din kuni bardan wa salaman ala ibrahim ki kasance bardan sanyi wa salaman da aminci ala ibrahim bisa annabi ibrahim wannan wuta ce fa aka rura aka sa annabi ibrahim a ciki amma Allah madauki ya umarce ta ta zama mai sanyi kuma ta zama aminci kar ta cuce shi shine manan amanan ne wa salaman kai sai shi hadhihi narun azimatun wannan wuta ce babba ujjijan naru binarin azima an rura wutar da wata wutar babba fakanat mu'jizatan li ibrahim dan haka ta zama mu'jiza ce ga annabi ibrahim to yace wannan hasalat li ba'dhi sahabati irin wannan ya auku ga wasu daga sahabbai ko tabi'ai kamar da muka ji a halin wane abu muslim al-khawlani yawa lokacin al-aswad al-ansi da ya da'awar annabi ya rura wuta irin tasa ya jefa shi a ciki amma karamar wuta ce ba babba bace to shine sai yake cewa li ba'dhi sahabati annahu udkhila an-nar falam tadurruhu sai ta zama bata cutar da shi ba lakin kanat naran amma wuta ce laysat ala qadri tilka an-nar bata kai waccan wutar ta farko ta annabi ibrahim ba نارا كانت نارا صغيرة وتاشي كلمة وهكذا في أجناس ما سمعت haka dai ka ci gaba a jinsi jinsi daban na irin abin da ka ji a baya an gaya maka to a jinsi ne ake haduwa a suna amma ba a nau'i wato ba a bambancin ko misalin kowace iri ba kowace iri ba za ta zama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma dai za su iya haduwa a sunan kawai kamar yadda Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu dangane da abin da ke cikin aljanna na kayan abinci da kayan dadi me yake fadi Sayyidina Ibn Abbas yana ce mana duk abin da muke jin sunan sa a duniya mun san shi da wanda muke gani na kayan marmari lemo ne da ayaba da sauransu da za a ambaci irin su a aljanna yace to sunan ne kawai suka yi tarayya a sunan kawai aka hadu amma irin na aljanna daban dadin sa daban nau'in sa daban amma jinsin sunan ne wancan ayabace wannan ayabace wannan lemo ne wannan lemo wannan gwanda wannan gwanda wannan ruman kawai a suna amma a hakika na aljanna ko kusa ko alama ba a hada shi da wannan namu na duniya mun fahimci wannan to haka karama take karama za ta auku a wannan bangare yawaita abinci wannan an fitar shi daga wuta an sa wuta bata cutar da shi ba wannan ya tsallake ruwa to amma ko me zaka hada ka kwatanta shi da mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to babu wani wali da karama sa za ta kai mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai a ce irin sunan abun ne kawai suka shikenan abin da malamin ke so mu gani mu je sai ce idan to ko tunda haka ne fa kullu karamati hiya mu'jizatun linnabi dan haka duk wata karama da ka gani ta auko ga wani wali to mu'jiza ce ga annabi yani majmu'ul karamati allati hasalat bilittiba'i hiya min jumlati dalailun nubuwa duk wata karama ka hado karamar da akai wa sahabbai ka hado da akai wa tabi'ai ka hado duk wata karama da wani waliyi zai ce an masa har tashin alkiyama to tattaro ta gaba ɗayan ta duk mu'jizar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam annabi da daraja yake sallallahu alaihi wasallam duk abin da wani zai samu a duniyan nan shi yasa kullum malamai suke tsoratar da mutane mutun ya kiyaye yace zai kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana ma har a ce ya tsallake wai ya tafi wai Allah wannan rashin hankali Allah kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin sa ba wasa bane Allah ne fa ya sanya shi shine sababin shiriyar kowa shine sababin ilimin kowa shine sababin iya addinin kowa duk wanda ya iya addini ya koya to sababin sa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma shine wanda Allah zai bai wa lada akan duk aikin da muka yi duk aikin da muka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da lada akai ko littafin na taba ambata mana da Ibn Taymiyyah rubuta ban sai wata rana mun samu dama a karanta shi amma dai karami ne bai kai wannan girma ba sunan sa al-wasita bainal haqqi wal khalqi wasita tsakanin Allah da halittarsa yace abinda ake nufi da wasitar ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu san Allah ba ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu san musulunci ba ba dan shi ba da ban ba mu da labarin wuta ba mu da labarin aljanna ba dan shi ba da ba mu san tashin alkiyama ba da ba alwala ba komai ba sai tsabar kafirci inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo mutane ba don haka duk abin da ya koya mana to duk wanda ya aiki da shi shine farko mai samun ladansa zika kaddara kaga duk alwalad da zakai a kullun wai zo mana da alwala Annabi sallallahu alaihi wasallam to kowa yi alwala a duniya sai Annabi ya samu lada ashe wacce alwala zakai ta fita Annabi da daraja saboda takan da ka samu irin ladan da ka samu za dauka a bashi in kai sallah haka dan haka wacce sallah ce za a ce mutun yayi ta fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lada in kai zikiri haka duk zikirin da zakai wannan fa in irin na sunna ne ma shine zaka samu wannan ladan in ko na bid'a ne dama Allah baya so amma in kai na sunna to za a baka ladan zikiri to kuma ladan zikirin na haka za dauka abewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma malamin da ya koya maka duk wanda ya koya maka ai a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaga ba zai yiwu ba kenan in lissafin ma lada ake yi to yawan ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi na kowa ko kusa ko alama ba a hada ba daka a kiyaye shiga wannan haƙin yafi karfin mutum muje ina ne tsaya sai yake cewa li annaha ma hasalat lil anbiya lil awliya aya yake cewa kai majmu'ul karamati allati hasalat bil ittiba, duk karamar da ta auku saboda biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hiya min jumlati dalailin nubuwati, to yana cikin tarin abinda Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na alamumin annabci. Alamumin annabci nan sune da mu'jizozi, li'annaha domin kuwa ma hasalat lil awliya illa bittiba'i muhammadin alayhi salatu wassalam, lil awliya nace ko daidai ne, yawa, domin kuwa wannan karamumin ba su auku ga waɗannan waliyan ba sai saboda biyayyar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To sai ƙara kuma ci gaba yake cewa wal karamatu min haythu taqsim, ise karama ta bangaren taqsimi, to nan ne nake ce mana ba sai mun bi shi ba saboda ya riga ya ga mana a baya, mun san kamar yadda wannan darasi namu yake da muke yi lokaci lokaci, haka wannan bawan Allah Sheikh Salih Ali Sheikh shi ma karantar da wannan littafi, to akwai abubuwan da ya taba fadin su a baya kuma sai yazo ya maimaita su. Ai ya ga mana a baya mun karanta taqsimi da kashe-kashen karama, to akwai karama ilmiya, akwai kuma karama qudariyya. Kuma da wannan ko kuma ta ba kumanta shekara wata fa kadan ne ko ko ya kai shekara da bai kai shekara ba, me sai shekara ma qudariyya ga wanda suka iya tunowa ta bangaren nuna kudura, yau ma'ana wani abu da kowa ya kasa yi sai Allah ya ba wani iko yayi, shine ma'anin qudariyya. Karama ilmiya kuma sanin wasu abubuwan da kowa bai sani ba sai wani, to wannan shine ya kasa mana in ku manta ba mun yi a baya, don haka bana son mu ci lokaci mu saki karanta abin da yake mun riga mun yi shi a baya, mu tsallake. Amma inda yake cewa idza tabayyana, ko nan bayani shi ma mai akwai kaidoji dai da ba mu a aqidar ahlus sunna wal jamaa, wasu kaidoji masu muhimmanci dangane da karamomi su zai kawo mana ga su, inda yake cewa idza tabayyana hadha, to nan zamu koma a shafi na 153 fiqara ta ƙarshe, fiqara ta ƙarshe idza tabayyana hadha, mun gani idza tabayyana hadha, in wannan ya bayyana gare ka cewa karaman nan gashi kashi kashinta akwai ilmiya da qudariyya wanda ka riga ka sani, sai ce fal karamatu qad tahsulu ala yadai ghairil wali, to karama za ta iya aukuwa a hannun wani ma wanda ba waliyi ba, yace al aslu asalin dai abin da aka sani din, asali in an ce asali abin da shine aka gina sauran komai akai, abin da zaka iya faɗa in ka tashi magana akan karama ba wannan hali na daban din zaka faɗa ba, halin da aka sani na asali shi zaka faɗa, shine abin da yake nufi al aslu annaha la tahsulu illa li muti'in, asalin abin da aka sani shine karama ba ta aukuwa sai ga mutumin da yake mai da'a ga Allah, li salihin ga mutumin da yake salihi, li waliyin mu'minin muttaqi, waliyi mu'mini kuma mai takawa mai tsoron Allah, to amma sai yace wa qad tahsulu li asi, amma takan auku za a iya samun ta ga wani mai saban Allah, wa qad tahsulu li mubtadi'in, za ta iya aukuwa ga wani dan bid'a, to wannan zai ce wani zai ce to kuma an rusa dizzancan ko bari mu ji me yake nufi, ba rusawa yayi ba, yana nan akan zancan sa, ma'ana za a iya samun ta tabayyana a hannun wani wanda yake ma an san shi da sabo, za ta iya bayyanuwa a hannun wani wanda yake mai ma bid'a ne, sai ce wa hadhihi alhalatul qalilatu, wannan halaye ne kadan, inna ma hiya li taqwiyati imanihi, zai iya faruwa dan shi din ya karfafa imaninsa da Allah, ya karfafa imaninsa, li da'afihi saboda rauninsa, aw li taqwiyati man ma'ahu, ko kuma karfafa imanin waɗanda suke tare da shi, ala aduwihim akan abokin gaba su, to ga inda zancen yake nan, in ana zance ne na matsala da za ta auku tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, sai Allah ya yi wani abun mamaki a hannun wanda yake wakiltar musulmin nan, ko da shi ɗin akwai wani abu na saɓon Allah tare da shi, ko da da wata bid'a tare da shi, sai Allah ya taimaka wa musuluncin, wani abu ya bayyana ga mutane, mun gane wannan abu? na wani abu da za a dauke shi a matsayin karama saboda a ga abin mamaki a ce musulunci ya rinjaye ba saboda shi wannan wanda ya din ba amma saboda taimakawa musulunci generally kun gane wannan abu to ita ce yake nufi a nan gure to gashi sai yake cewa limama ahum min aslil imani saboda abin da ke tare da su waɗannan masu saban ko masu bid'ar na asalin imani akwai asalin imani me ma'ana asalin imani dangana kansu zuwa ga la ilaha illallah muhammadur rasulullah to in ka kwatanta su da kafirai su wai suka fi masu la ilaha illallah ko mutun yana bid'a to da shi dai da kafiri ai gwanda shi da kafiri ko mun fahimci wannan to idan Allah zai sa wani abun mamaki ya auku a hannun wannan mutumin da zaka iya cewa wani abu ake yi ko fada ko munazara ko tattaunawa shi kuma yake wakiltar musulunci to Allah ya sa wani abu ya gudana na abun mamaki a hannunsa duk da sabansa duk da bid'arsa don rinjayar shi akan kafirai to wannan akan same shi shine abin da malamin yake so ku gani insha Allah kuma an fahimta zai kawo mana wasu misali sai ce ma'a aduwin ma'ahu al-kufru tare da wani abokin gaba wanda akwai kafirci tare da shi au ko kuma li'annahu yunafihu an-dini yana kare addini shine yunafihu an-dini yana biyo addini kariya fa yu'ta min al-ikrami sai a bashi wata karramawa da wata girmamawa li ajli munafahatihi saboda kariyar da yake wa addinin nan an-dini fi muqabil al-mushriki wal kafiri in an fuskance shi da ko in an sa shi a gefe daya opposite din wanda yake mushriki ne kafiri ga kafiri mushriki ga kuma wannan musulmi yana bid'a in an zo hadawa wane ne yafi musulmi mai bid'a to Allah zai iya taimakawa musulmin nan mai bid'a da wani abu na abun mamaki da zai gudana a hannunsa har waɗanda ba mu'minai ba su yi imani dan me dan Allah rinjayar da imani asalin imani nan da ke tare da wannan mutumi an riga dai an gane insha Allah sai ce wali hadha yushkilu ala al-ba'd yace shi yasa wasu mutane sukan rudi wani abu ya musu iskali su kasa gane shi a husulu ta'ifatin min al-karamati na aukuwar wani bangare na karamomi aw al-khawariqi ko kuma abubuwan da ya ban mamaki liman huwa mubtadi'un ga mutumin da yake dan bid'a ne mithlu ma qad yuzkaru min husuli karamatin fi afghanistan lokacin da aka yi yakin afghanistan waɗanda suka je yakin Afghanistan da suka dawo suke ba da labari cewa a lokacin da ake yakin nan da mulhidai kun san yakin da aka yi musulmi suka taru daga wurare da yawa aka yaki yan shiuiya suwa yan shiuiya mutanen Rasha wanda su gaba ɗaya ba su yarda ma da Allah ba wani addini suke ba to kun ga wannan abu ya auku to wanda suka je suke ba da labari da aka dawo suke ba da labarin su fa sun ga wasu abubuwan mamaki ko ana tafiya a lokacin da ake kai hari din a tsananin saharan nan ko me sai kawai su ga gajimare libe wasu mutane ko a inda yake akwai nisa harbin ba zai iya kaiwa ba sai ga Allah ya isar da shi wannan waɗanda suka je sun ba da labarin bi sifa yaqiniya da an tabbatar da Allah ne ya taimakawa mutane a wannan lokaci akai wani abu to da suka dawo suna ga wa malamai malamai suka yi ta cewa har sai a ce cewa to ya gashi kuma suna da matsaloli a aqida wasu daga cikin waɗannan mutanen amma wani abu ya samu wannan abun sai kawo ake ta tambaye-tambaye to shine malamin a wancan lokaci yayin wannan darasi shi yasa yake wannan bayani cewa kar ku yi mamaki Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da aka ce ga gefen kafirai ga gefen mu'minai to mu'minan nan ko suna da wata matsala a aqida akwai wata bid'a tare da su akwai saban Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai rinjayar da su in ya so akan waɗannan kafirai saboda me saboda girman musuluncin aka taimakawa ba su daidaikun waɗannan mutanen ba mun fahimci wannan to abin da yake bayani kenan anan sai ce min usuli karamatin fi afghanistan cewa karamata auku a afghanistan li ba'd an-nas ga wasu mutane wa fi italihim da kuma yakin da suka yi ma al-malahidati tare da wato abin nan mutanen da ba su yarda da Allah ba wa yati ta'ifatun sai wasu mutane su zo wa yaquluna su rika cewa laysa bi sahih ma'ana wasu mutanen da ba su je ba in suka dawo aka ba su labarin sai kai da Allah ku rubuta mu wannan duk tazuniya ce ba za mu yarda ba sai ce li anna haula'i ai wadancan wanda kuke fada din mubtadi a yan bid'a ne yaushe Allah zai musu karama wanda ba su fahimci wannan ka'idar ba sai su ce ƙarya ne Allah ba zai wannan abun ba kun fahimci zancen sai sai aya za Allah ya yi wa NBD a kaza da kaza to shine shi malam Salih Al-Shehi sai a'a ba haka bane Allah subhanahu wata'ala zai iya gudanar da karamar ta musulunci sai ba ta waɗannan mutanen ba sai sai suna cewa laysa bisin li anna haula'i mubtadi'a wa yafshu fihim anwa'un min ash-shirkiyyati ga ma abubuwan shirkoki da yawa suna yi wannan da guru wannan da laya wannan da kaza da kaza da kaza duk wa yakdhibuna kuma suna ƙarya yace wa akharuna wasu kuma sai su ce wa yaqulun ra'ayna bi a'yunina sai wallahi mu mun gani da idanunmu fa yusaddiqun da haka sai su gaskata wadancan kai wa yukadhibun suna ƙaryatawa wa akharuna wasu kuma wa yaqulun suna cewa ra'ayna bi a'yunina fa yusaddiqun sai su gaskata fa yahsulu khaltun sai a samu rikici da cakude walla mura wadannan ba su je ba ba su gani ba an ba su labari sun ce ƙarya ne sun ce wadannan ya za a yan bidi Allah ya musu karama wadannan kuma sai wallahi mu da idanmu mun gani to sai a samu rikici abu ya cakude hal yakdhibu hadha am yasduqu sai su mutane su rikice su cakude abubuwa su cakude musu cin wannan mai maganar gaskiya yake fadi ko kokariya yake to sai ya ce wa qa'idatu ahli sunnah wannan shi yasa nace mu karanta wannan guri qa'idar ahli sunnah fi hadha albabi a wannan babi din anna haula'i shine cewa wadancan mutane yuqatiluna almalahidata suna yaki ne da waɗanda ma ba su yarda da akwai Allah ba yuqatiluna alkuffara suna yakar kafirai ne a'da Allah jalla wa ala fa haula'i almuslimun alladhina yantasibuna ila asli alislami waɗancan musulmi da suke dangana kansu zuwa ga asalin musulunci menene asalin musulunci asalin musulunci nan da aka sani na la ilaha illallah muhammadur rasulullah waɗancan suna da shi ko ba su da shi suna da shi yawwa sai sai yantasibuna ila asli alislam qad yu'tauna za a iya ba su shay'an min alkhawariqi wani abu na abubuwan mamaki da suka keta al'ada la lahum ba wai dan su kashin kansu ba walakin amma don me li izhari ad-dini alladhi ma'ahum ala aduwwihim dan rinjayar da addinin da ke tare da su a rinjayar da shi akan abokan gaban su dan haka ashe mu'jizar ta addinin ce ba ta wadanda abun ya faru a hannunsu ba mun gane wannan a sai ce wa hadha yahsulu aidan fi babil munadharati wannan abun yakan auku har yanzu a bangaren munadhara munadhara ita ce tattaunawa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mai bid'a da masu sunna za a yana yin wannan munadhara to in aka ce ga musulmi ga wanda ba musulmi ba ana munadhara kun san dai munadhara tukuna ha shi dai abinda da Hausa kuke cewa muqabala eh an yi muqabala tsakanin wani malami da wani malami a ce ga misali irin abubuwan da Ahmad Dida take irin nasarorin da ya samu akan kristoci yayi bayanin abubuwan da za su kasa bada amsa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kimsa masa ilhami Ahmad Dida idan zaka sashi ko a mizani ne na ilimi na fahimtar sunna to yana da matsaloli a aqida akwai abubuwan da banda wannan gefen da ya kware a cikin sa to sauran abubuwa na addini inda zaka ji maganganun sa akwai khalti ya taba rubuta wani wasu lekcioci da wasu littafai ina tuna wani shekara an taba kawo su a jami'a a Madina ana so a buga su maganganun sa ne akan wasu abubuwan daban banda wannan harkar kristanci wasu suke sha'awar a buga su su zama littafi sai aka bayar a duba da yake a rubuta su da turanci aka bayar a duba domin a ga dace wasu ko rashin dace wasu a lokacin ina cikin waɗanda aka biwa akwai matsaloli a ciki na aqidan da ba zai dace a ce an buga waɗannan littafan ba saboda kurakurai na aqida da suke cikin su to kaga a wannan a wani gefen ne da ya magana ba abun da ya kware ba to amma a wancan gefen Allah madauki ya taimake shi ko ba haka bane ya taimake shi saboda me Allah yana taimakon asalin musulunci ne shi musuluncin asali tunda a lokacin inda aka ce da za a ce kai kafiran su nasara sun samu wata galaba a kansa ai ba wani musulmi da zai ji dadi ko yana son sa ko baya son sa to wannan irin mizanin yana daga cikin abubuwan da ake son kullum mutum ya rika kallo lokacin da zai hukunci akan mutane kar kai kundemin mutum gaba ɗayan sa cewa ba alheri akwai abubuwan da ya taimaka mu yanzu mun kaga irin jawaban yabo da Ibn Taymiyyah yake wa Ibn Hazm tare da cewa Ibn Hazm a gefen aqida musamman a babin asma'u wa sifat da wasu abubuwa aqidar mu'tazila yake kai mu'tazilanci sosai amfani da hankalinsa wajen babin aqida yadda mu'tazilawa suke haka yake amma an ka zo ka ga raddin da yayi wa yahudu raddin da yayi wa nasara sai a yaba masa a wannan gefan to haka lamarin yake don haka Allah subhanahu wataala yayi kishin sa ne a gefan wancan asalin musulunci ba a ganin kashin kansa shi me sai ce ta sa aqidar ya yake kai ba Allah ya sa mun fahimci wannan to shine don sai yake cewa ina ne muke na fita wani gun ko yawa faisa yawa yace wa qa'idatu ahli sunna mun yi nisa daga nan yawa wa hadha yahsulu aidan fi babil munazarati wannan ne yasa muka fita wannan yakan auku har yanzu a babin munazara wato tattaunawa da take aukuwa tsakanin musulmi da kafirai ce qad ya'ti shakhsun min al mu'tazilati wani daga cikin mu'tazilawa kaga dai mu'tazilawa ba ahli sunna bane maganganun su munin su yayi yawa tunda har daga ciki akwai inkarin kaddara ba su yadda da kaddara ba a gurin su dan adam shi halicci aikin sa wannan shi kansa matsala ce shi yasa ake ce musu majusu hadil umma in ka bi wani gurin ma akwai abin da ya kusa kafirci amma duk da cewa magabata can baya ba su kafirta su ba shi yasa ba kowanne babi ka sa shi a mahallin sa kai masa kallon wannan gurin ba gaba daya misali hada hukunci dai ba akwai wadanda sahihi daga cikin yan bid'a malamai a baya sun kafirta su irin jahmiya gaba daya an samu riwaya daga imam ahmad bin hanbal ya kafirta irin su jahm ibn safwan amma ko in ce jahmiya mutlaqan amma kamar mu'tazilawa malamai ba su kafirta su ba duk da cewa suna da manyan manyan kurakurai a cikin aqida haka nan asha'ira abin nan su ma ba a kafirta su ba baka cewa duk asha'ira kafirai ne amma suna da kurakurai a babin aqida yau to wannan irin abun yakan faru kaga wani ba ash'ari ne ko mu'tazili ne yana munazara yana tattaunawa da waɗanda suke kafirai sai kuma Allah ya taimake shi yanzu idan ka duba akwai littafin to lokaci ya kure mun rahmatullahi al-hindi wani babban malamin India da ya rubutu akan raddi akan kristoci littafin sa mai karfi ne amma kai rubuta shi lokacin da Britaniya take son ci gaban danniya da mulkin mallaka ga India ta yi kokari ta raba musulmin India kashi-kashi musamman a fikira aka yi kokari a yaki irin su rahmatullahi alayhi saboda har sai da aka zo da wani babban fada daga India daga Ingila babban malamin Kirista na duniya ya zo ya tattauna da shi a gaban mutane a India wannan abin ya sabbaba mutane da yawa suka musulunta sai da ya nukurkusa shi kus akan abin da ya shafi tattaunawa tsakanin musulmi da kirista to wannan kaga ba a kallon abin da zai iya zama yana tare da shi nasa a bangaren alakarsa da Allah da wasu kurakurai amma dan Allah ya taimakawa wannan abin da ya auku ya daukaka shi wannan ai yana faruwa da yawa a wurare da dama shine rahmatullahi alhindi da ya rubuta abin nan menene sunan littafinsa nama sun ne tafin in yazo min zan fada mai me yake so wa alaikum salam ko dai ina da alaka da wannan dan mun lokacin ya kusa kuriya
United Nations Conference ne a Nigeria
eh
educational policy
eh
akwai professor da ke yesa
na'am
sai suke lissafa wanda suke karatu a Nigeria as ignorant ne a Nigeria
eh na'am
su misalin da ya yi fitin din su sai da kuku din Nigeria ya nuna musu ga rubutun Arabu da kowanne kudi na Nigeria a rubuta
da ala eh
da wannan misalin ne defeating din su a kan wanda suke right
to hand
ba
gaskiya ne wanda ma ai wannan kalmomi ana faɗa su ne dama don a ƙara cin mu da yaki a nuna cewa jahilai ne a dauki cewa duk mutumin da bai iya karatun boko ba to jahili ne wannan ba haka bane jahili ne da wani abu jahilci ne nisbi ya jahilci wani abu amma ya san wani abu daka ba kuma abin da ya sani din nan mai karfi ne kawai dai rayuwar gudanar da rayuwar mutane a zamanin yanzu ba da irin wannan ilimin take tafiya ba shi yasa ake ganin mutane a baya amma ba dan haka ba da a lokacin da sarakunan mu rubuce-rubucen larabci da shi suke yi larabci fa fasihi ana taba baku labari zamanin da zaka ga anan da karewacin Najeriya sarakunan mu rubutun da ake a fadoji da larabci ake ba ajami ba a ajami daga baya zo larabci sahihi mai fasaha sosai daga kasashen laraba za a ce abu kaza ya auku abu kaza ya auku wannan sarki ya rubuta wannan wannan sarki ya rubuta wannan duk wannan abu an yi shi wannan kun ga saboda da can akan wannan abun ake tafi daga baya da bature ya zo ya hana waɗannan abubuwa kuma aka dai rinjaye mutane ba dan haka ba da a ce duk ilmomin nan da aka zo da shi baturen da a ce ya so taimakon mutane ne da sai ya bar shi da yaran da mutane suke ji inda yanzu an bar mana da ajamin aka koya mana science din da ajamin aka koya mana mathematics da ajamin aka koya mana engineering da ajamin aka koya mana duk waɗannan abubuwa ai ba za a ce mana jahilan ba kaga har zuwa yau mutanen Malaysia da yaran su suke duk wannan technology din in kana son ka samu inda ake harkar information technology a duniya yanzu Malaysia ta ci gaba amma da me suka yi yaran su har a kowanne aji da yaran su suke Indonesia da yaran su suke karatu kuma kaga suna kere-kere don haka ashe kenan ba magana mu ko yanzu an kakaba mana yaran wani in baka iya shi ba ba sai a ce maka jahili kuma kafin ka mutun ya bar yaran sa ya iya wani yare aiki ne ba karami ba tarbiyya ce mai lokaci da kuma muka zo muka ci baya makarantun ba kintsi malamai babu yanzu ka ji dan jami'a yana turanci abin takaicin ya isa saboda me an bar asali amma inda da yaran sa aka ba shi dama ya koyi komai da ba haka zamu zauna a ce kowa bai iya komai ba da haka Allah da ya kyauta to ina zamu samu mu tsaya ai zai munazara ne ko yace wa yunaziru nasraniyan zaka ga yana munazara yana tattaunawa da Kirista fayukramu sai Allah ya karrama shi bi ashiya'a min alhujaj da hujjoji ma khatara bi balihi wanda hujjar da bata taba zuwa masa ba bai taba tunanin inda zama zai yi a ce ya tuno wata hujja ya tuno wata hujja sai kaga ba zai iya ba amma a lokacin da ake wani lokaci Allah sai kimsa mata wasu amsa wata amsa sai kimsa masa ita sai ya bada ita sai ya kada wancan ana yin wannan abun da yawa a wuraren tattaunawa sai sai a wadhalika limalahu min asli alislam wannan ko saboda abin da ke tare da shi na asalin musulunci fi muqabalati dhalika an-nasrani al-mushrik in kwatanta shi da wancan nasare wanda yake mai shirka wa qad yakunu ash'ariyan mathala shi zai wannan mutumin musulmin da yake tattaunawa da wanda ba musulmi ba zai iya zama ba ash'ari ne yunaziru yana yin munazara wa hakaza hakanan dai irin abubuwan nan suna aukuwa fa idan dan haka dai fal karamatu lati tahsulu lil abdi karamar da take aukuwa ga mutum yambaghi an nazaru fiha ya kamata ai dubi a lura da ita wa ta'ammulu ai lura fala yu'ajjalu bil ithbati kar ai gaggawa a tabbatar wala bil inkari ko a zo a ce a ƙarya ne bata faru ba wannan yana ishara ne zuwa ga wancan abin na Afghanistan kada wani zo su gaggawa su ce a kai da Allah ƙarya ne kada wani kuma ya zo ya gaggawa ya ce ita ce za ta iya zama ita ce ta bangaren su mutanen Allah ke karrama su saboda alaƙar su da Allah za ta iya zama kuma Allah ne ya sa wani abu ya gudana a hannunsu saboda mai saboda taimakawa musulunci domin su din suna wakiltar musulunci ne a gefe ɗaya kuma ga waɗancan waɗanda ba musulmi ba a gefe ɗaya ina fata dai an fahimci abu to ina ga sai mu tsaya nan ko yawwa Allah subhanahu wa ta'ala muke fata ya ƙara fahimtar da mu addinin sa ya ƙara fahimtar da mu sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam a ka'idar bata kare ba za mu tashi akan aidan min ka'idati ahli sunna duk wannan fa'idoji ne da za su taimaka mana mu ƙara gane harkar nan ta karama ga yadda take ga abin da zai iya aukuwa da kuma abin da yake a wani bako ne Allah subhanahu wa ta'ala muke fata ya yassari mana al'amuran mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ga sanarwa ko ana sanar da jana'iza gidan Malam Abdullahi auditor yanzu bayan karatu don haka yadda ake nan da Allah kowa da alwalarsa a daure a tsaya ba sai an je gida ba sai a je a jana'iza sai a tafi ko saboda albarkar jama'a da yawa yawa ina ne gidan nan Malam Abdullahi wannan to ba gashi ba nisa yawa duk mai alwala kawai a tafi yanzu in ake sa an fito da abin nan abin da ya rasu wanda ya rasu sai a fito da shi yanzu nan sai a sallah sai kowa ya tafi